daya kwaya sa ce biyu wata daya kana ke ziyara kana musantuwa wassalamu alaihi in ka je kuma kai sallama wadduwa da bude masa addu'a kamar yadda ahadul hayy sahibahu kamar yadda raye yake zuwa ke kai da dan uwansa raye to haka bayan ya mutu kuma ana son ka naka kaiwa kabarin ziyara kana masa sallama kana masa addu'a kar a huta da yake da mutuwa a ta ci gaba dai فأول ذلك تعاهده في برضه وتذكيره الآخرة مالك فرق أبن ذي كما تأفاري شين تعاهده في مرضه لكس نفسهم بايد الله فيها عند كلمة الزيارة وتذكيره الآخرة عند كناك التشيلة هنا وأمره بالوسية والتوبة عنده مرسا سديم وسية لكم توبة وأمر من أضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه كما أبو مرسيون تسيكي زمن جي يأتيه وأشغنك يوم لك نامت كلمة شهادة جانت ظنتو إتسيك رجم مغنطا ما أنا ما لنجنا نسي فمن دليل ديسا سيوان للشتار سبو تسيرير النبي صلى الله عليه وسلم kafin dukkan shirya wata zafin kwadai domin shirya ce da ta kunshi wato ainihin kula da mutum lokacin rayuwarsa da kuma kula da shi har bayan mutuwarsa bayan mutuwarsa dinnan ga tsarin wanka ga tsarin likafani ga tsarin yi masa sallah ga tsarin burdewa ga tsarin idan an burde a tsaya a yi masa addu'a ga tsarin kuma a rinka zuwa ana zartan kabarinsa daga lokaci zuwa lokaci dodon za ka yi kaburbura kana yin sallama kana kuma masa addu'a da sai wannan shirya ce wanda babu wani addini da ya kunshi irin wannan gata ga 'ya'yansa irin yadda musulunci kunshi ina fata an fahimta kafirai idan musulunci sai a zauna a sha giya a more wani ma har ba a yin biki sai an tara kuɗin da za a sha giya ma'ana ba a tuna babu wani abin da aka tare da duk ke aiwata daga lokacin ko ba maganin zartar kabari a wajen su ba maganin addu'a ba sai abubuwa sun riga sun wuce ba maganin wanka ba maganin likafani ba maganin sanya turare ba maganin a tsaya jinjiri kabarin lokacin ana masa addu'a a tsanemu a warwar su ke tabbata shirya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta kunto sannan al'amura da ko bayan hanyoyin da ake kafin mutuwa kuma shirya annabi ta kunto mutum ya rinka kai ziyara zuwa ga mutumin da baya da lafiya a gida su ko a kuma yan an kai ziyara ba kawai fira ake ta yi ba sai ka rinka tafi da shi na gaba kowa ne ke yi wa tashi ko da ke dan kasa da yawa tashi da yawa ba za ta yi musamman ya kira cikin magada wannan muna fata dai a Allah za a samu lafiya amma dai wannan kamar ana mutum ya rinka tuna lafiya wato kai duniya dai haka dai ce wato kana dai abin nan ka tuna ta ce lafiya da dai ku tuno bi zai fahimce ka da kuma ku dai tada shi wasiya kun ga wasiya abu ce mai muhimmanci domin a farkon musulunci da wasiya ma wajibi sai da ayar da banga da kusan kasannan wasiya kai daga wajibi ta koma ba wajibi ba sannan kuma ake yin ta ga wanda baya cikin magana abu ce mai muhimmanci har da muke cewa inda zai yi da kowane musulmi bai kamata bai kwanta barci barci sai ya rubuta wasiya ya sa ta cikin kuransa dan bai sani ba ko za a dawo da ran ko ba za a dawo الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون بعد أن تفكر فلا تتعجب ولا تتعجب وسيا ترى تفهم وجه شيسا روك السندا وأن زي مجدد منها جوا قاسي ذيكي تنبير عن نفس الله عليه وسلم cewa ina da dukiya amma ba ni da ya ba ni da ya sai ta ta guda daya shi in yi saraka da dukiya ta gaba daya sai annabi ce a'a in yi saraka da rabin dukiya gaba daya shi ce a'a in ce in yi da sulusin ta in ce sulusin kai sulusin ko yana da yawa in ce ka bar 'ya'yanka wadda da tuku da bayan kamu ka ke ba da iri fiye da kuma suna bara to da daga nan sai malamai suka dauki a ce idan za ka yi wasiyya kar auki lokacin da zai yi wasiyya da rabin dukiya ya hana shi zai yi da wato a menene gaba ɗaya ta ya hana shi rabi ya hana shi sai da ya zo sulusi to a sulusi sai ce a sulusi ka sai sulusi to sulusi bayana da yawa sai kuma ya ci gaba da yi masa bayani kawai bai hana shi sulusi ba bai kuma ce yi da sulusi ba sai malaman kuke wadan suka ci mutum da ya zaga ce sulusi bayana da yawa to sai a rage kar a kai sulusi ya ce yana da yawa wadan suka ce kai ya ce yana da yawa amma cewa da yana da yawa din abinci kuma kar a yi da shi ba yana nuna da na hana shi kai gaba daya da na hana shi kai wato kuma ruɗa a rabinta sulusin da na barka kai shi ma yana da yawa ai ba ka dan wani ba ma'ana shi ba ka iya yi da shi da haka yin mutum zai wasiyyar zai yi da shi kuma wasiyyar nan ya kasance ya yi ga wanda dama ba ya cin gado ba a yin wasiyya ga wanda yake da rabotin cin gado sai wanda a cikin ba ya da rabo a da wanda suke wasiyya cewa bayan ka mutu gidanka ka za a ba wa
bayan ka mutu gidanka ka za a ba wa ne ko gonarka a ba wa ne ko rumfunanka na kasuwa a ba wa ne ko kai wakafin dukiyarka ko kace ka bai wa makaranta ko kace ka bai wa musulunci ko kace a gidanka na kaza ka ware shi domin marayu na addinin musulunci duk wanda aka samu mahaifinsa ya rasu yaro ne karami mahaifiyarsa ta je ta zauna har kafin ta samu mijin aure su kuma su zauna har su samu abin yi ba dai ba su aka yi kyauta ba su zauna in sun kai lokacin da za su zama mutane su yi aiki su samu nasu su tashi su ma su baro ne zauna a ciki duk ka iya wannan dukiyarka hanyoyi ne na samun lada ga su nan da yawa wani kuma sai ya ware ce shi ya ware a ga ɗalibai irin wanda za su zo gari ba su da masauki su je su sauka a wajen ba dai ta kai an mallaka mutum gida don yana ciki ba amma ya gama da harkokin da zai yi ba za a ce ka tashi ba lokacin da dai ya tashi kuma wani zai amfana da shi sai ya kasance ana ci gaba da gashin sa har shekaru aro-aro masu ruwa baya wannan hanyar ce ta samun lada ga tanar da yawa duk mutane ba su fahimce ta ko duk musulunci ya tarbe ta a rinka lakanawa kuma a rinka fadakar da mutum tuba kamar yadda annabi ya rinka fada wa wannan ko amminsa cewa ka tuba wato ka faɗi kalmar shahada da kuma lakanawa mutum kalmar shahada sun man nahyu an adatul umam allati la tu'minu bil ba's wan nusur sannan shirar annabi ta hana yin al'adu na al'ummar da ba su yi imani da tashin kiyama ba kamar wani irin al'adu millatum al khudud mutum ya rinka malin fuskarsa dan an yi masa mutuwa washeke siya ko mutum ya kirkita rigarsa ana rike shi kamar zai shiga daji wahalkin ru'us ko waɗanda suke yin kwalkwago don an yi musu mutuwa warafin sauti bin nadabi wanda ya haci da ɗaukaka murya bin nadabi wanda ya ha wannan kukan kera wana kana faɗin alherin wannan mamace a wani kuma ya tafi mai mun kaza ko mai abu kaza kana ɗaga murya da sauti wannan dukkansu haramun ne wa tawabi'u zalika da irin abin da suke jin wannan shirar annabi duk ta hana wannan wa sanna al-khushu' lil-mayyit sai da annabi ya sunnanta yin kuka ga mamaci wal buka' allazi la sauta ma'ahu kuka irin wanda babu sauti a cikin sa wannan ka iyansa hawaye na fita zuciya na fitowa wa huznul qalb da damuwar zuciya wa kana yafalu zalika annabi ya kasance shi da kansa yana aikata wannan waya kulu yana cewa tadma'ul ainu lalle idanuna fitar da hawaye waya hazanul qalbu zuciya kuma na damuwa wala na kulu illa ma yurdi rabba amma ba abin da zamu faɗa sai wanda Allah ya yarda da shi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ya same ka na musiba mutuwa akai maka hasaran dukiya kai cuta ta kama ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya maimaita wannan shi ne abin da shirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunsa wa sanna li ummatihi alhamd wal istirja'a annabi ya sunnanta al'ummar su idan an yi musu mutuwa su yi godiya ga Allah wal istirja'a kuma su yi istirja'i wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un war ridha anillah su yarda da abin da Allah ya hukuntar wa lam yakun zalika munafiyan li damil ayn dan an ce kai godiya ko ka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ka yarda da hukuncin Allah wannan duk baya hana kuma idanunka su zubar da hawaye wannan ba laifi bane dan kai wannan wa huzunul qalbi ko zuciya ta kadu wa lidhalika kana ardal khalqi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto shine mafi yardan halitta fi qada'ihi cikin abin da Allah ya hukuntar wa adamahum lahu hamdan, shi yafi kowa godiya ga Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma wa ma'a zalika baka yawma mata ibnuhu Ibrahim, duk da haka tare da haka ranar da dansa Ibrahim ya mutu sai da annabi ya kuka ra'afatan minhu wa rahmatan lil walad, dan jin tausayin yaron, dan jin kai da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da ya kuka wariqatan alai, da tausaya da tausasawa gare shi. Amma wal qalbu mumtali'un bir ridha anillahi azza wa jalla wa shukri, zuciya tana cike godan an yadda da abin da Allah yayi, ba damuwa yake da abin da Allah yayi, wannan wani yanki ne na rahama kukan da yake, wani yanki ne na jin kai kukan da yake, musamman ko mutuwar yaro karami. Wal lisanu mustaghilun bi dhikrihi wa hamdihi, harshe kuma ya shigalta wajen ambaton Allah, wajen godiya gare shi. ولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم, يا عند متانه suka zanto a yau gaba da yawa daga cikin su sun ne santi sirrar annabi fil ibadati, wajen ibadoji kulliha gaba daya, wa min hal janaiz, daga ciki ko har ma akwai hukuncen hukuncen janaza, mutane sun ne santi su bi sababin sirafihim an dirasat al ilmi, ba kome kawo haka ba sai dan saboda mutane sun kawar da kai wajen koyon ilimi, wala siyama ilm alhadith, musamman ma kuma ilmin hadisi wa sunna, ilmin sunna, wa inkibabihim ala al-ulum al-maddiyya, mutane sun koma suna gasa wajen koyon ilmin sana'a shine al-ulum al-maddiyya, wal amal li jam'il mal, suna ta zage dan tsaye wajen yin aiki dan tara dukiya. Wannan shi yasa mutane sun kasa fahimta addini, yayin da al'amari ya zanto kamar haka, faqad talaba minni ba'd al-a'izza, hakika wani dan uwa ya nema daga gare ni, bi munasabati wafatihi da karibatihi, sakamakon mutuwar ɗaya daga cikin ƴan uwansa yawmul juma'a, ranar juma'a 11 ga watan Rabiul Akhir a shekara ta 1373, ya nemi an adha risalatan mukhtasaratan fi adabil janaiz fil islam, cewa me zai hana in rubuta masa wani dan littafi da zai kunshi shafuka kadan dangane da ladubban jana'iza, tun daga wanka zuwa likafani zuwa ga sallah zuwa ga ta'aziyya zuwa ga ziyartar kabari, in dan rubuta masa dan wani littafi kadan akan wannan matsala, ya nemi wannan lokacin an yi masa mutuwa, li yaquma huwa aw ghayruhu bi tab'iha, dan saboda ya samu dama wallafa wannan littafi ko wani cikin yan uwa ya wallafa shi a buga shi, wa tawzi'iha, da raba littafin allal mujtami'in litaziya, kan duk taron da suke zuwa wajen taziya, duk wanda ya sa ba shi kofin littafi, a ce to gashi rira annabi wajen abin da ya shafi hukunce-hukuncen jana'iza, fi ayyami al-mutadati, inda hum, a cikin kwanakin da ake yin jana'iza don a raba waɗannan littafi, mabutani man fursatu istima'ihim, ya yi wannan ne don ya ribanci wannan dama ta taruwar da mutane ke yi, li ta'rifihim bi sunnati nabiyihim, ya sanar da su sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yastanu biha, har su samu daman yin aiki da ita, wa yahtadu bi hadiha, har su samu samun shiriwa da shirar annabi, wai staniru bi nuriha, su haskaka da hasken sunna, wato wani ne ke na yanayi mai wallafa wannan littafi, cewa ka dan rubuta min dan littafi dan in buga shi, irin wannan ababai ne mu ma yanzu da anan gurin kanmu bai waye ba kansa sosai, buga littafai ga waɗanda Allah ya bai wahali, sai kaɗan daga ciki an samu da waɗansu masu hali sun buga littafan malam Abubakar Muhammad Gungu, Allah ji kansa da gafara, kamar littafin Raddul Azhar, waɗansu sun buga shi da yawa, to irin waɗannan da ire-iren su, duk wanda ya wani littafi mai amfani jama'a za su amfana da shi, da dukkan yaren da yi in dai musulunci zai amfana da shi, kana da dama ma ka ɗauki wannan littafin ka ba waɗansu malamai da kai da su a duba shi a ga gyare-gyaren da ke ciki, dan kar a buga da kuskure, ka ɗauki nauyin bugawa, alheri ne mai yawa ka kawo wa musulunci. Amma anan yawanci ba mu saba da wannan ba, yanzu misali a Saudiya za ka ga littafi da dama, malami zai littafi mai kyau, sai wani mai dukiya ya zo ci ya ɗauki nauyin buga littafi, a buga masa 5,000, wani ce a buga min 10,000, wani ce a buga 1,000 kaza, kuma a raba shi kyauta, sai ga ana rubuta yuwazza'u majanan wala yubau, wannan littafin kyauta za a rabar kar a sayar, amma in yi zuwan mu sai mun saya a kaso kuri ga wani musulunci. Yanzu haka duk akwai littafin da za ku zauna da su makaranta, asali an buga tambarin yuwazza'u majanan wala yubau, amma da ya shigo nan ta hanyar waɗansu ƙungiyoyin addini, ta hanyar waɗansu makarantu, sai su kai kaso kurmi, akwai irin su da dama, akwai wanda aka baiwa littattafai na Qur'ani a nan ƙasar fa, Rabi'a ta bayar littattafai na Qur'ani wannan na madabar Fahad mai tarin yawa fiye da 40,000. Amma duk gaba daya ce fara da shi waka. Irin wannan kuma suna ta faruwa. Ma'anar abin da nake so in ce a nan gurin, idan aka samu littafi mai fa'ida sai mutum ya samu daman aikin alheri ta wannan, musamman in mutum na da hali. Musamman in littafin nan ya danganci ya ga wata koyarwa daga cikin shirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya nemi in buga wannan littafi, in yi wannan littafi don shi ya samu daman bugan shi ya raba shi da sauran jama'a. Wato wani abin mamaki da ya taɓa faruwa wata rana, akwai wani ɗalibi da muka riske su a jami'a, masu suna gaban mu sosai da sosai, ɗan ƙasar abin Kotonu ne nan gurin. To ni dai a cikin ɗalibai da na gani a Madina ban ga ɗalibin da yake da littattafai irin nashi ba. Shi duk kuɗin da ya samu littafi yake saya. To wani abin mamaki da ya faru, akwai wata babbar maktaba, wata wani kantin sayar da littattafai a Madina, maktabatul imani. Wata rana ya samu kuɗi don saboda yana da aure kuma yana masarsa a lokacin nan. To duk wanda yake da aure yake masarsa ko ɗansu kuɗaɗe da ake ba su na haya da waɗansu alawansu da ake ba su na sayar da littafi. Kuɗi ne mai yawa. Sai ya je laburari ya ɗauko wani littafi ya ajiye, ɗauko wani littafi ya ajiye. Har sai da ya tara littattafai na riyal 10,011. Riyal 10,011. Yanzu yan wafa sun fara bugawa da calculator ko daga nan nawa kenan. Ya shiga ciki kuma yana zaɓo waɗansu, sai wani mai mutum ya zo da motarsa ya shigo cikin labirin ɗin sai ce ya wannan fa, sai mai littattafai ce a karkata ba wannan, sai ce a ba na sayarwa ba ne, bai ce a wani ne ya ware su gefe guda yana so zai saya. Ya ce yene da su, ya ce a ɗalibi ne a jami'ar Madina, ya ce yana ke ce da ita a ciki. Ya ce nawa ne kuɗin su, ya ce ai kaza ne kuɗin sayar da 10,011. Sai kirgo da 10,011 ya ce shi to gashi na biya masa, sai bu zai silale ya fita bai dama dawa ya same shi ba. Sai Abdulrahman ya zo sai aka ce masa ai gashi wani ba Allah ya sai ya sai maka wannan riyal 10,011, sai ya bada ya sujuri shi guri. Sai ya sake koma dai ya tawo sai da ya sai 10,011 ne. Mutumin Kotonu ne, saboda haka ya kasance Allah ya bashi karatu sosai, ga shi masas kawai. Akwai mutanen da irin yan gata ɗin na yayan masu arziki da waɗansu suna masters, waɗansu suna PhD, za a ba su irin academic dissertation ɗin da ba sa iya rubutawa, sai kawai a zo sai ce kawai rubuta maka. Shi yana ganin karuwar da zai ta ilimi yake so ba ruwansa, ya san zai bincike dole zai karu. To ya rubuta irin wannan na masu PhD ne, masu masters fiye da 15. Kuma duk wanda ya rubuta yana da kofi a laburari dinsa. Kaji inda himma take. Malam Nasiru Dalibai ce ma annani kadubai sattu ta alifa ba'dul musannafatil ukhra, duk da cewa na shiganta da wallafa waɗansu littattafai, fa kad wa'adtuhu khairan, sai na yi masa alƙawarin alheri, lima fi zalika min ta'awuni ala ihya'is sunna wa imatatil bid'a, saboda wannan kamar wata taimakekeniya ce wajen raye sunna da kashe bid'a. Fasara tu ila tahqiqi ragabati, dan haka sai ne gaggawa wajen ansa bukatarsa, wa indaza talibatihi, wajen kuma ansa masa abin da ya nema. Walakinni ma kuntu ashra'u fi dhalika hatta tabayyana li anna al-amra ab'adu min an yatahaqqaqa bi tilka as-sura. Fara aikin ke da wuya, sai bai yana gari na filin cewa kai wannan aikin fa ba zai iya yiwuwa a gama cikin kwanakin da yake so ba, kwana uku ko hudu ko biyar kafin a gama ta'aziyya ba zan iya rubuta littafi wannan ba, saboda yana bukatar lokaci mai tsawo. Wa awsab min an yujma'a fi risalatin tuwazzau 'ala an-nasi fi mithli tilka al-munasaba, aikin yafi fadan a rubuta wani dan karamin littafi da za a rabawa mutane, babban littafi yake so ko yaya. Wadhalika li'anna adab al-janaiz wa ahkamaha kathiratun jidda, saboda hukuncin janaza suna da yawa ƙwarai da gaske. Wa qismun kabirun minha mimma ikhtalafat fihi aqwal al-ulama wa tadarabat hawlahu al-ara, da yawa daga cikin hukunce-hukuncen akwai wanda maganganun malamai suka sha bamban sabani daban-daban. Fa minhum man yuharrimu shay'an wal akhar yubihuhu wa minhum man yujibu shay'an wal akhar la yujizuhu wa minhum man yarahu sunnatan wa akhar bid'atan wa hakaza, zaha ga mas'ala daya, wani malamin ya ce haramun ne, wani ya ce a halal ne, wani ya ce abu kaza sunna ne, wani ya ce wannan abin bid'a ne, wani ya ce wannan abin wajibi ne, wani ya ce ba wajibi bane ba, haka matsala kowace sai ka samu akwai sabani. To kai ko idan ka zo bincike ga ka'idar research na ilimi, sai ka tabbatar da wani magana ce mai rinjaye, kuma saboda me? Saboda me ta zama mai rinjaye? Kaga aiki ne ba karami ba. Kama huwa shanu fi kathirin min al-masail al-ukhra fi akthari abwab al-shari'a, kamar yadda dama haka lamarin yake cikin mas'aloli da dama a cikin babin shari'a. Misdaqan liqawli Allah ta'ala wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, kama Allah ce ba za su gushi ba, suna safani sai wanda Allah ya ji kansu. لذلك كان لابد قبل كل شيء من جمع مفردات مسائل الجنائز. يجي فرقو كينان ابن زن فاري دول ان تنتنتي عدد مسألولين سكي شغا باب الجنائز دول سنة تنتنتي مسألة إذا متن يأتوب غا متن يموت رفا إذا سدا أكي جمكي باكين سدا أكي للبي سدا أكي sannan kuma bayan an lallabe shi kafin a zo ya masa wanka, shin ya halatta a zo a bude shi a sumbance shi ko bai halatta ba? Sannan wanka, waye zai masa wanka? Muharramin sa ko wanda ba muharramin sa ba, wa aka fi so yi, wanne ne ke bi masa? Idan an zo wankan, za a yi da sabulu ko ba za a yi ba? Me hukuncin yi da sabulu? Waye yace za a yi, waye yace ba za a yi ba? Me dalilin ko wanne? Sannan so nawa za a wanke shi? So uku ko so hudu ko so biyar ko so shida ko so bakwai? Sannan bayan an gama wankan, da ya za a kyafe shi, a wace sifa za a yi masa wankan? Sannan kuma likkafa ne, tufafi nawa za a yi masa, uku ko biyar ko bakwai? Wani irin tufafi? Fari ko ba dole bane sai da fari? Kaga wannan mas'alolin kirge adadin mas'alolin da za su shiga na farko aikin da ya fara yake nan. Kaga yana bukatar tunani dogo ko? To sannan sai a zo kowace mas'ala, menene maganganun malamai a kai, menene dalilin su, wace magana ce mai rinjaye, wani hadisi aka fauce da ita, hadisai ne masu kyau ko hadisai ne dhaifai? Da haka yace farko ɗaiɗaikun mas'alolin a tara su, sannan dirasatuha dirasatan daqiqa, a yi musu karatu na tsab, wata tabbu ya adillati al-mukhtalafi alayhi minha, abu dalilan da aka fi hujja da su, wa naqdiha, a zo abu wannan hadisan a rarrabe daidai na daidai, a tabbatar da shi, na kuskure a kautar da shi, ala dawi ilmai usul al-hadis wa usul al-fiqh, gwargwadon bin ka'idoji wajen ilimin hadisi da ilimin ka'idoji na usul al-fiqh, wa ikhtiyarir rajih minha, da zabar magana mai rinjaye, duna ayyi tahayyuzin li mazhabin muayyan, ba tare da nuna ra'ayin riko ga wata mazhaba ba, dan mazhabar da ya kasance ta fi hadisi mai karfi muna tare da ita, shine ra'ayin Albani. Wa ba'da injazihi yumkinu ta yace duna tayin li mazhabin muayyan aw ta'akhur bi adatin sayyidat hatta sarat ka annaha dinun yajibu an yuntaba, ba tare da kallon wata mazhaba ba, ba tare da kallon wata al'ada da ta mamaye mutane ba, har ta zama kamar addini wanda wajibi ne a bi shi, ba ruwan mu da al'ada ko kuma abin nan, ma'ana yana so ya nuna abin da kowai zunar da shi matsalan da hadisi ya goyi bayanta. Wa mimma la yakfa ala ahli al-ilmi alladhina marasu at-ta'lifa anna tahqiqa mithli hadha al-amali yatatallabu sa'yan hasisa, yace wannan abu ne a fili ga dukkan wanda ya taba yin wallafa, irin wannan aikin da na ambata yana bukatan aiki jawur, wa juhudan baliga, da kokari mai isarwa, wa sabran jamila, da hakuri mai kyau, wa zamanin madida, yana bukatan kuma lokaci mai tsawo. Wa ba'da injazihi yumkinu ta'liful risalati al-matlubati bi suratin tatma'innu ilayha an-nafs wa yashrahu laha as-sadr wa ya'dhumu biha an-nafs, bayan an yi wancan babban aikin to ta iya yiwuwa sai a zo a takaice shi cikin dan karamin littafi, kenan a yi summarizing din shi zan dan karamin littafi kamar yadda wancan ya nema, amma dole sai an yi babban wanda da shi ne za a samu kofar yin karamin. Lidalika faqad zakartu li akhi al-mushari ilayhi khulasata hadha mu'tadidan faqabila udri jazahu Allahu khaira walakinahu ada yatlubu minni shuru'a fi hadha al-amali wa haddani alayhi وبالغ فيه راجيا منه خيرا كثيرا, yace dan haka wannan shine uzurin da na bai wa wancan dan kuwa, bayan da dan su bukata sai na zo na bashi uzurin sai kada aikin nan ga abin da yake bukata, shi kuma ya karbi uzurina, yace to duk da na karbi uzurinka amma dai wannan aiki ya kamata yawa al'ummar musulmai shi ka je ka yi shi daga nan ko zuwa wani lokaci ne, ba lalle ne sai in ni ne zan buga shi ba. Fastakartu Allah, Albani yace sai na yi istikhara, na nemi Allah ya bani zaɓi, shin ya kamata in yi wannan aiki ko wani na ne ya kamata ya tashi ya yi shi? Haka malaman da suke ba da kai tunanin aiwatar da abu za ka ce bari in yi, sai mutum ya yi istikhara, tunda Abdullahi bin Mas'ud yace annabi yana koya mana istikhara, Abdullahi bin Abbas ko ibn Mas'ud yace annabi na koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura a cikin Al-Qur'ani, duk abin da zasu yi sai yin istikhara, sai yin gida istikhara, tashi daga wata unguwa zuwa wata unguwa istikhara, sai yin mota istikhara, mashin keke istikhara, sai yin gona istikhara, yin aure istikhara, ko me gashi wallafan littafi Imam Bukhari ga duba hadisin da ya wallafa cikin littafin sa, kowane hadisi ɗaya kafin ya rubuta shi sai da ya nafila raka'a biyu kuma yi istikhara, hadisi dubu ne a cikin littafi, kowane hadisi ɗaya fa sai da ya sallan nafila raka'a biyu kuma yi istikhara kafin ya rubuta shi. Wanka bautu a lardirasa na ci gaba da yin karatu wal muraja'a da bibitan littattafai qurabata thalathata ashhur har tsawon wata uku, a'amalu fiha laylan wa nahara, ina ta karatu dare da rana, abin da naga ina bukata in sallala ina rubutawa ina karantawa ina rubutawa, illa ma la budda minhu min al-amal fi mihnati, sai dan lokacin da nake warewa sana'ata ta gyara agogo, wannan min ladhi la gina ni anhu li rabati tilrahati jismi, ko dan lokacin da nake warewa da in yi bacci in samu nishadi, hatta tamakkantu min idad hadha al-kitab alladhi bayna yaday al-qari' al-karim, har na samu daman yin wannan littafi da yake hannunka ya kai dan uwana mai karatu. Walaqad kana yatatallabu min al-waqti akthara mimma quddira lahu, wannan wata ukun da nayi ya kamata a ce littafin ya zace wata uku, laula anna qisman kabiran min masailihi wa ahadithihi kana qad kana muhaqqiqan indi fi ba'd al-tasanifi, sai da yawanci mas'alolin da ke cikin littafin nayi magana akan su cikin wadansu littafin da tana riga an buga su, waɗansu hadisan na yi magana a kansu, don haka yanzu sai dai tattaro sun zo in tara su a nan gudun, tun da littafi ne guda da ya shafi hukamar zuwai su ko can nan raba su cikin waɗansu littafi daban-daban, to wannan sai ya takaice mun tsawon aiki, aikin sai zan tona iya yi cikin wata uku kaɗai. Walidhalika tarani uhilu alaiha fi ba'd al-mawatin minhu, da dama shi yasa a wani lokacin idan na kawo hadisi ba tare da sai in ce maka duba cikin littafi na na kaza, na yi magana kan hadisi, wannan ya takaice masa aiki kwarai. Walaqad hawaltu an astaqsi fihi kull ma lahu alaqatun bi mawdu'ihi, na yi kokari in ga ma bi diddigin kowace mas'ala da suke da alaka da mawdu'in littafin shine jana'iz min al masail allati laha dalil min al kitabi was sunnah, amma daga cikin mas'alolin da suke da dalili daga qur'ani da hadisi, wa aratu amma kana mustanaduhu mujarrad al ra'i, dukkan matsalan da ba Qur'ani da hadisi akan ta ra'ayi ne kawai ina kyale ta gefe guda bana da mawayin magana akan ta, lianna almawdu' ta'aqudi mahd, saboda wato mawdu'i ne wanda ya shafi ibada tsantsa, la majali lil qiyas fihi, ba wani majali na qiyas a ciki, illa ma la budda minhu min alqiyas aljali, sai dai qiyasin nan da ake kira qiyas aljali wanda walau usul fiqh sun san shi, wa auratu fi awwalihi ba'd al-fusul wal masail allati la tuzkaru 'adatan fi bab al-janazati min ammat kutub al-fiqh, farkon littafin na fara kawo waɗansu masaloli wanda kwata-kwata ba a ambatan su ma a babin janaiza, a cikin dillata tawaffuki ba za ka kawo su a babin janaiza ba, amma ni na kawo su a nan gurin saboda ina ganin suna da alaka da mutuwa, dan haka na kawo su, kamar me shi ne yake cewa mislul wasiyya, kamar maganar wasiyya, baka ganin malami suna kawo maganar wasiyya cikin babin jana'iza, amma shi ya kawo ta babin jana'iza tunda dai wasiyya da mutuwa da gado duk an kawo su a cikin aya ɗaya, saboda haka lalle tana da alaka da jana'iza, wa alamati husnul khatima, da alamu da ke nuna mutum ya yi kyakkyawan cikawa, wa nahwa zalika da makamancin haka, wa ba'dhuhu qad la yuzkaru fiha aslan, akwai ma matsalolin da ba a ambata su sam, misalul fasli, kamar fasali na biyar da na takwas da na tara da mas'ala ta 30 da mas'ala ta 47 ita ta 74 da mas'ala ta 98 da ta 99 da ta 105 da ta 107 da ta 113 da ta 125 da sakin layi na 7 cikin mas'ala ta 128, wannan duk ya bada lambar su, zamu zo mu karanta su nan gaba, irin wannan kwata-kwata ba ka ganin malamin fiqh kuma suna ambaton su cikin littafin su, ba ma a cikin akabin da za'a zo har ma littafin ba a kawo ba, amma kun sa da alaka ne da wannan mawdu'i din na kawo su, ma ahammiyatiha, ga su ko masaloli ne masu muhimmanci, wa kasarat ibtila'in nas biha, da yawa ko mutane ana jarrabar su da su, suna bukatar su jira an shirya a ciki, amma malamai ba sa kawo su, watawatur al-ahadisi biha, kuma ga jawo mamaki suna da hadisi mutawatirai wanda ya kamata a ce an kawo su. Da haka gaskiya littafi ne wanda yake jami, yana cikin littafin da shirar sirri labari ke takama da shi cikin littafin sa. Wastauhaitu tartibahu min al-waqi'i, wajen jera littafin sai na nemi in jera tashi gurgurdan abin da ke aukuwa, ba gurgurdan mai malamai suke kawowa ba. Yawanci malamai in suka tashi kawo babul janaidi, za ka suna maganar ne kawai daga daidai lokacin da rai ya fita daga jikin mutum mai za a fara sai su tsere su ido gare da bakinsa, kaza suna ta kawo wannan, haka suka saba. Amma ya ce ni sai na kalli farkon abin da ke fara faruwa kafin a zo mutuwa shi ne mai galibi ne rashin lafiya. To sai a yi magana akan mara lafiya wani me ya kamata ya siffanta da shi na haƙuri, sannan in rashin lafiya ta yi tsanani ka iya fatan mutuwa ko ba za ka yi ba, me ra'ayin shari'a akan wannan? Sannan an ce za ka gina komai akan al-khawfur raja, amma in kana jin cewa kila mutuwa ta zo me ya kamata ka rinjaya? Al-khawfu za ka rinjaya ko ar-raja'u za ka rinjaya? Wannan da sauran waɗannan matsaloli duk ya kawo su wanda kafin ma a je ga mutuwa, wanda yawanci malamai ba su saba kawo irin wannan ba. Faftatatu bi fasli ma yajibu alal marid, farkon abin da yake wajaba kan fasalin farko kenan, me yake wajaba ga mara lafiya? Min ar-ridha bil qada'i was-sabr 'ala al-qadri wa tarki tamanni al-mauti wa ada'i al-huquqi wa al-wasiyyati wal-ishhadi 'alayha, kamar yadda da abinda Allah ya zartar, yin hakuri kan kaddara, barin gurin mutuwa da kuma kokarin bayar da haƙƙi idan yana kan mutum da ka kana cikin rashin lafiya, sai ka madadin haƙƙin da ke kanka. Kaji lafiya, wannan duk zai kawo dalilai na shari'a akan irin wannan da hadisi da dama da suka faɗa kan wannan. Wal wasiyyati wal ishhadi ilaha, da kuma bayar da wasiyya da kawo shaidu akan wasiyya. Na biyu, talqin al-muhtadir, mara lafiya za a rinka lakana masa kalmar shahada. Wa ma ala man hadarahu min al-talqin wa amrihi bi shahada, kai majiyaci me ya kamata kai wajen yi masa talqini da kalmar shahada sai ya kawo wannan babu. Na uku, ma alal hadirina ba'da mautihi, wanda ke majiyaci bayan mutuwa me ne farkon abin da zaka fara yi? Min gamza yanayi wajen rantsa ido wa du'a ila hu da yin addu'a wa taghfiyatihi da lillufe shi wa ta'jil bi tajhizihi, da gaggawar yi masa wanka da kafani, wal mubadarati li qada'i daynihi, da gaggawar biya masa bashi tun kafin aje ga binne shi. Duk wannan wadan sababai ne da duk zai zo ya magana kan su fil lafilla sun mabai juzul hadirin wa ghayrihi. Sannan kuma me ya halatta ga waɗanda suka zo jiya ko waɗanda aka ba su labarin mutuwa sai ka zo gidan tun kafin mutun ya mutu? Me ya halatta kai min kashfi wajhihi, yana da fuka iya bude shi ka ganshi don kai masa ganin karshe? Wa takbilihi, da kuma ka iya sumbantar shi kamar yadda Abubakar ya lokacin da aka ce masa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, yana shigowa ɗakin Aisha Annabi da lullube sai ya bude shi sai ji wani irin ganshi yana tashi, sai ce tabta hayyan wa mayyitan ya rasulullah, kai shi kake lokacin rayuwarka har ma ka mutu ba baka jira ba bakin Allah, sai ya sumbace shi, ya sumbaci gawar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana to wannan ya halatta aiwa kowane mace ko bai halatta ba, duk bayani da su wani bukai alaihi da yan kuka sun ma mai jiba da karibul mai, sannan abin da yake wajaba kan wato makusantan mawaci min sabri, cewa ta yi hakuri kan tsiraki, wal ridha bil qadari, da yadda da abin da Allah ya kaddara, wal istirja'i, da yawan maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa ihdadil mar'ati ala zawjiha, da takaba da ya kamata mace ta yi, dan ta kaba mace ce kawai take yi, ko da yake in makusanci ne ya mutu ba miji ba ta iya, miji kuma kawai yake wata kaba, sai dai in makusanci ne ta iya ta kaba sai dai ba za ta wuce kwana uku ba, ma'ana duk wani rashin ado da za ta yi kada ya wuce kwana uku, da wuce da kwana uku sun wuce sai ta ci gaba da ado, amma in miji bai ko sai ta yi mai arba'atu ashhurin wa ashra, ba kulli ba turare ba man shafawa mai kanshi ba turare mai kanshi ba jagira ba gazal ba ba dai wani ado. Summa ma yahrumu alaihim, sannan abin da yake harama ga abin da yake zama haramun ga su yan uwa, min al-miyahati wa dhulm al-khudud wa shaqq al-juyub, kamar yaga tafafi ko marin kai ko kokan kera wa ghairi dalika, da makamancin haka, kana aiki alal mana'ir, akwai wanda suke hawa kan soro ma suna falla kuka wai dan aji. Summa na'yul ja'iz, sannan wani irin kuka ne wanda ya halatta? Sannan kuma alamar husnul khatima, sannan kuma sara'ul nasi adal mayyit din mutun ya mutu ana tayyibon sa wannan me yake nunawa sun ba kusul mayyit sannan wanka wanki yadda za a yi masa wanka wa haka za haka dai ne dindira ababan ilar dafani har yi zuwa dubunnewa yansu kuburi da ziyartar kaburbura wacce ziyara ce ta sunna wacce ce ta bid'a wacce me ya kamata ka yi in ka je kaburbura na ziyara da sauransu wa qatamtu bi fasalin khatim bi badal janayis sai kuma na zo ne na rufe shi da wani fasali na musamman a ƙarshen littafin shi ne wanda yake magana akan bid'o'i na janaiza istaw'abtu fihi jami'a ma waqaftu alayhi min al-bid'ah na kawo dukkan bid'o'in da na taba sani mansusan alayhi wanda malamai suka ambata fi kitabin min kutubi ahli al-ilmi qadiman wa hadisan cikin littafan ma abuta ilmi a da ko yanzu aziyan kull bid'atin ila mawdi'iha an kutubihim ko wani abu na shugaban su bid'a ne sai na baka reference na baka littafin bisafin da kai maka je ka duba wa ma lam yuza ilayhim abinda ba danganta ba zuwa ga wani malami fa huwa mimma yahkun manhajul ilmi fi usul albidai annahu in ka gana kawo abu na ce bid'a ne amma ban ce ga wani ya faɗa ba to na bi ka'idar da malamai suke shimfidawa wajen tantance sunna da bid'a sai na ga wannan ya haukan sikelin sunna ne bai haukan sikelin sunna ya haukan sikelin bid'a ne bai haukan da sunna ba sai na hukunta cewa bid'a ne wannan ko wani bai riga ni ba zan faɗa ka na dai tsura kan sikeli na ga bai haukan sikelin sunna ba walakinni lam ara man nassa minhum alaiha sai dai duk da ban ga wani yayi magana akai ba na kawo amma dai na kawo wa kasirun minha min badal asl al-hadir musamman ma bidoyi irin na wannan zamanin wa inni la as'alu Allah tabaaraka wa ta'ala an yanfa'a bi hadha al-kitabi kull man qara ina fatan Allah ya amfana duk wanda ya karanta wannan littafi wa yaktub li ajrahu ne kuma Allah ya rubuta min ladansa wa mithluhu liman kana sababu ta'liki haka Allah ya rubuta lada ga wanda ya zanto sabobin mallafa littafi wanda ya bada shawara kaga wannan shawara din ba tana da amfani ke wa liman qama ala tafihi haka Allah ya rubuta lada ga wanda ya tabba a shi inda hu samitul mujib lalle Allah mai ji ne ko mai ansa ya rubuta wannan mukaddima ranar 24 ga watan Muharram a shekara ta 1388 wato yau kusan shekaru 30 kenan ko domin a da 88 ya zanto can ga shekaru 22 ga shekara 16 ya zama nawa kenan 40 ko to da rubuta littafin ke nauyi shekaru 40 saboda haka wannan shine karshen mukaddimar da yayi ta littafin bi idnillahi mako mai zuwa sai mu shiga cikin sulbul littafin kai tsaye daga matsalolin farko da sauransu Allah shi mana gaban katar abinda duk za mu faɗa ko muka faɗa ya zama Allah sa ya zanto daidai wanda muka yi na kuskure ko wanda za mu yi nan gaba kuma Allah shi ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وين هذه هو السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله متاشر magana ta farko cikin wannan littafi ma yajibu alal maridi ma yajibu alal maridi menene abin da yake zama wajibi a bisa ga mara lafiya mutumin da ya samu halin rashin lafiya a gida yake ko a asibiti mai musulunci ya tanadar masa ya rinka yi an gane ku abu na farko alal maridi an yarda bi qada'illahi wa yasbira ala qadarihi wa yuhsina adh-dhanna bi rabbihi zalika khayrun lahu alal maridi an yarda bi qada'illahi lalle wajibi ne bisa ga mara lafiya ya yarda da abinda Allah ya zartar ya hukuntar a kansa na wannan cuta da ke damunsa ya tabbatar cewa cuta daga Allah subhanahu wa ta'ala take shi ya kaddara za ta same shi wani mutum cikin mutane bai sai cutar da shi ba in ba da izinin Allah ba kada ya dauka wani da yayi masa yasun ko wani da yayi masa magani ko wani da yayi masa sammu ko wani da yayi masa wani abu ya yarda cewa Ubangiji ne ya hukuntar duk tsafin mai tsafi ko saddabarin mai saddabaru baya iya cutar da kai sai da izinin Allah
وما هم بضارين به من احد الا باذن الله
ba wanda yake su da kashi da irin haka da haka in ka samu kanka halin rashin lafiya farko mutum ya da wannan qada'i ne na Allah haka Allah ya hukunta rashin lafiya za ta same shi wa yasbira ala qadarihi ya hakuri bisa ga kaddarawar da ubangiji yayi rashin lafiya ta same shi wa yuhsina dhanna bi rabbihi ya kyautata zato ga ubangiji kada mutum ya muna da zato akwai lokacin da mutum ke rashin lafiya ko talauci ya dami zai muna da zato ya dauka cewa ko Allah ya tsare shi ne ya tsora masa wannan shari'a wannan muna da zato ga Allah sai ka kyautata zato ga Allah malai ce zalika khairun lahu haka shi ya fi alheri ga mutum saboda me qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajaban li amri almu'mini inna amrahu kulluhu khair wa laysa zalika li ahadin illa lilmu'min in asabathu sarra'u shakara فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له دك مساله ذلك وسيا كفى مك حجه ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ده ايكن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ابين ما باقي الامر المؤمن عجبا كغن غن مفعول به لفعل محذوف تقديره اعجب عجبا لامر المؤمن ko kuma a'ajabu ajaban li amrul mu'min ina mamaki irin halin da mu'mini ke ciki ko kuma ya kai abokin magana kai mamakin halin da mu'mini ke ciki ima mamakin halinsa inna amrahu kulluhu khair al'amrul mu'mini gaba dayansa alheri ne wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min haka baya kasancewa ga kowa sai ga mu'mini yanzu ko mutum gaba daya cikin cuta cikin lafiya sai alheri ne cikin talauci cikin yalwa ya zanto alheri ne a kowane hali ba wanda ke dacewa da wannan sai gaban mu ne na gari in asabatu sarra'u shakara lokacin da abin farin ciki ya same shi shakara sai ya godiya ga Allah fa kana khairan lahu yin godiyar nan sai zanto alheri a gare shi dan Allah sai la in shakartum la azidunna in har kun yi godiya ku zo Allah godiyar nan da yayi cewa ba dabaran sa bace ta bashi ba iya kasuwancin sa bane ba iya sanin hulɗa da jama'a bane ba a'a ubangiji ne ya ni'imta shi da ni'ima ba kware wasa bace ba to wannan sai zanto alheri yayi itirafi da tantantar Allah yayi itirafi da kudura ta ubangiji kenan sai wannan ya zanto alheri a gare shi wa in asabathu dharra'u sabara idan ko wani abu mai cutarwa ya same shi to kuma sai ya hakuri sai ya jure sai ya dauki hakuri baka da tsayarar lafi yin haƙuri na sai zanto alheri a gare shi idan wata cuta ta same shi ko rashin lafiya ya ta same shi ko wata hasara ko wato ainihin wani abu ne wanda yake mai bukatar ya same shi a sakamakon haƙuri sai haka ya zanto alheri a gare shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam la yamutanna ahadukum إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم كذا ينكم توات زومسا إلا وهو يحسن الظن فاتيسينا كوت تزدو بالله تعالى كعلى سبحانه وتعالى كذا متوات رسكتين لكتنكم فاتيسين إن يازدتو من كوت تزدو بالله تعالى ya samu halin rashin lafiya ne ya samu halin talauci ne ya kyauta da zuciyowa abin da ya sa ki rashin lafiya nan sami ne ubangiji ya hararo a kan ya fi alheri a gare ka haka yi murna wannan halin ka zai kyauta da zuciyowa amma idan mutum ya ɗauka a shi Allah ya mayar da shi baya Allah baya san ciki da shi ya sa ya yi shi talaka shi ya sa ya yi shi mara lafiya kaga wannan ya zama mummuna na zato kenan ga waɗannan hadisai guda biyu wato su ne hujja kan umarnin da ba da ke muka farko cewa lallai ka zanto mai haƙuri ka zanto mai miƙa wuya ga kadara ka kyauta da zanto ga ubangiji kaga wannan hadisi guda biyu da sun kunshi wannan ko rawahu ma muslim wal bayhaqi wa waɗannan hadisi guda biyu imamu muslim da imamu bayhaqi da imamu ahmad da kuma bayhaqi su ne kaman ka hadisi ne guda biyu in ka zanto ina fata mun fahimta abu na farko kenan shine haƙuri ko abu na biyu wa yanbaghi alayhi an yakuna bainal khawf wal raja lokacin da kake cikin halin rashin lafiya irin rashin lafiya ta kai ta kawo har kana zaman da kyar zaka tashi to a irin wannan hali yabbagi alayhi ya kamata ga mummuni an yakuna bainal khawfi wal rajaa ya zanto al'amarin sa tsakanin jin tsoro ne da kyakkyawan fata ma'ana yana sa ran aljanna yana tsoron ta lokacin da kake kan shimfiɗa rashin lafiya ya zanto kana sa ran shiga aljanna kana jin tsoron ta ya zanto zuciyarka ta kunshi wannan abin wannan halin da ake mummuni ya zanto kenan halin da ake mummunan zanto ka sanar da kanka wannan ka sanar da iyalinka haka su fahimta ka a halin rashin lafiya an gane ku ya khafu iqaballah yana jin tsoron hukuma ta ubangiji ala zunubihi dangane da zunuban da ya riga ya yi wayar tura wa rabbihi amma nan kashi kuma yana fatan samun rahama da ta to ubangiji mai rahama ne duk da zunuban nan kuma zai iya ya tafi musamman inda ya waje istighfari musamman inda na yi sanarwa na yi shelar tuba ta gare shi lihadisi anasin wannan ababai da muka ce mutum ya kusa a zuci na alƙawar raja mun faɗe su ne saboda hadisin da nan malik annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف hadisin Anas ibn Malik yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annan tarada mun tabbata gare ki da sala ala shafin ya ci da wajen wani saurayi ko huwa bil mauti a lokacin yana dab da mutuwa shi saurayi rashin lafiya ta yi sanani yana dab da mutuwa fa qala sai annabi ya ce kaifa tajiduka a wani hali ka samu kanka yanzu menene tunaninka mai zuciyarka take saka maka shine ma'ana kaifa tajiduka qala